sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana da wannan safiyan ranar Laraba 26 ga watan Afrilu akan mitoci da suka hada da 19, 31 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuma ana jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Lul da Niya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da wannan safiya. Baba Yakub Makeri ne tare da Ibrahim Ka'almasi Garba. Za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai.
Da alamar tsohon mai baiwa kasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokar kasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan su kuɗin aiki da wasu kasashen waje suka yi. Tashar talabijin din da tafi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai ranar Juma'ar da ta gabata ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250, sannan ta zargi gwamnati da yin rufa-rufa. Sannan jiragen yakin Turkiya jiya Talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta kurdawa ta PKK wacce aka haramta.
To ko bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa wata kotun jihar Niger Najeriya ta adana tsohon gwamnan jihar a gidan yari, abinda wasu 'yan jam'iyyarsa ta PDP suke ganin tamkar wata farautar siyasa ce kawai.
Menene ake ba siyasa ake ba? Ana bin mu da kulli amma komai na da lokaci.
To yanzu me za ku ce game da zargin da ake ma shi baban gida Ali?
A maganar zargi kuma ba tana kotu ba.
Wasu manoma a Najeriya kuma har yau da suka ci gajiyar shirin gwamnati na ankon buruwa suna zullumin abinda zai iya biyo bayan gazawarsu na biyan kudaden rance na wannan shirin. To sai dai a yayin da galibin manoman ke cikin damuwa, manoman shinkafa a jihar Kebbi dai sai sambarka.
Idan ka kara interview da ni, ina son ka kira ta mahajjata a Kebbi kaji kashi 80 na wayanda suka biya kujerin hajji su wayi manoman shinkafa ne.
Saboda haka bana idan aka ga manoman shinkafa da yawa a ɗakin kabu
ba. Kai mamaki, ai za su je addu'a suna ma Allah hamdala.
To ko bayan waɗannan rahotanni muna da shirin demokradiyya da Sahabu Ali zai gabatar, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Da alamar tsohon mai baiwa Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokokin kasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu kasashen waje suka yi saboda wasu ayyukan da ya yi musu, abinda shugabannin kwamitin bincike na Majalisar Wakilan Amurka suka gaya ma manema labarai jiya Talata kenan. Wannan cimma matsayar ta na bai ɗaya da jam'iyyu suka yi wanda ba a saba yi ba, wanda aka yi a Majalisar Capitol Hill, ya zo ne bayan da fadar shugaban Amurka ta White House ta ki bada kwamitin takardu masu nuna alakar harkokin da Michael Flynn yayi ta yi da 'yan kasashen waje. A matsayinka na tsohon jami'in soji, ai bai kamata ma ka karbi kuɗi daga wurin Russia da Turkiya ko ma daga waye ba, kuma ga dukkan alamu ya karbi kuɗin, a cewar shugaban kwamitin bincike Jason Chavez, wanda ɗan Republican ne daga Utah. Fadar White House ta maida martani jiya Talata da cewa ita fa bata sani ko tsohon mai baiwa ƙasa shawara kan tsaron ya karya wata dokar, wato dokar ƙasa a harkarsa da wato ƙasashen waje da kuma kuɗin da ya karɓa daga gwamnatocin ƙasashen wajen ba.
Tashar talabijin ɗin da tafi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai a ranar Juma'a ta gabata kan wani sansanin sojoji da ke lardin Balk da ke arewacin ƙasar shi ne mafi muni cikin duk hare-haren da Taliban ta taɓa kaiwa, kuma ya yi sanadin mutuwar sojoji sama da 250, sannan ta zargi gwamnatin ƙasar da yin rufa-rufa. Gwamnatin ta yi tashar suka saboda ƙin bayyana adadin waɗanda wannan abu ya rutsa da su bayan da aka yi kwanaki da kai harin, wanda aka auna rundunarta 250 ta sashen sojojin Afghanistan a headquarter lardin na Mazar-i Sharif. Mataimakin shugaban majalisar dattawan Afghanistan ya gaya wa 'yan majalisa ranar Lahad cewa jami'an sojoji sun gaya masa cewa waɗanda suka mutu sun kai wajen 131, a yayin da kuma 'yan siyasar yankin ke cewa mutane sama da 150 ne suka mutu da farko. Daga wato bisa bayan da aka tattara daga kafafe da dama, ya zuwa yanzu an tabbatar da mutuwar sojoji 250 daga larduna 10 a cewar kafar labarai ta Tolo News a jiya Talata tana mai danganta rahoton nata daga abin da ta kira kafafe masu tushe
to kada fa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC Jiragen yakin Turkiya je Talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta Kurdawa ta PKK wacce aka haramta da kuma wata muhimmiyar kungiya mai dasawa da Kurdawa wacce ke kan iyakar Syria da Iraki inda wasu kananan kungiyoyin fafutuka na Kurdawa ke ta muhimmiyar rawa a wata hadaka marar karfi a yaki da ISIS A wata takardar da suka fitar da yammacin jiya Talata masu saka ido na kungiyar kare haƙƙin dan adam a Syria sun ce akalla mutane 18 sun mutu a harin jirgin saman sannan suka yi gargadin cewa da alamar adadin mace-macen ma na iya karuwa da Turkiya da Amurka da tarayyar Turai sun ayyana PKK a zaman kungiyar yan ta'adda wadda ta yi shekaru gumai tana ta gugurmayar watar yanci daga gwamnatin Turkiya mai fada a Ankara kuma jiya Talata sojojin Turkiya sun kare kwadadaddan harin da suka kai damuwar gaza kananan kungiyoyin ta'addanci masu yin barazana ga tsaro da hadin kai da kuma mutuncin kasar mu da al'ummar mu sannan kuma a matsayin wani bangare na damar da muke da ita karkashin dokar kasa da kasa mun kai hare-hare da jiragen sama a cewar wata takardar takaitaccen bayanin sojojin Turkiya
a daidai lokacin da ake kara zaman dardar game da batun shirin nukiliya da makamai masu linzami na Koriya ta Arewa jiya Talata sojojin Amurka sun fara jigilan wasu na'urorin tarwatsa makamai masu linzami samfurin TAD zuwa inda za a girke su a Koriya ta Kudu a cewar Koriya ta Kudu Koriya ta Kudu da Amurka sun yi ta aiki don tabbatar da ganin sun girke wato makamai samfurin TAD cikin lokaci a matsayin wani martani ga barazana da na nukiliya da kuma makamai masu linzami da muke fuskanta daga Koriya ta Arewa a cewar ma'aikatan tsaron Koriya ta Kudu a wata takardar bayani tun a farkon watan Maris ne aka aika wa Koriya ta Kudu wasu sassa na makaman na TAD
Jiya Talata shugaba Donald Trump na Amurka da sakataren kasuwanci Wilbur Ross sun ce ba su tsoron yin fito-na-fito da kasar Canada ta fuskar kasuwanci bayan da Amurka ta dau matakin ladabtarwa kan ciniki na katako da madara sun jibge mana kayansu a nan Amurka a cewar Trump wanda ya kara da cewa mutane sun kasa gane cewa Canada ta jima tana kwarar Amurka sun yi shekara da shekaru suna wayo ma ƴan siyasar mu Trump ya kara da cewa yana so ya lafta ma katako da madarar Canada haraji yayi wannan kalamin ne a wata ganawa da manoman Amurka inda ya yi amfani da ikon sa na shugaban kasa wajen rattaba hannu kan umurnin da ya bayar kan bangaren noma da kuma yankunan karkara Trump ya kuma yi magana da Prime Minister Canada Trudeau wato Justin Trudeau jiya Talata shugaba Trudeau ya yi watsi da zarge-zargen nan mara wato wanda ya kira marasa tushe da ma'aikatar cinikayyar Amurka ta yi kuma a matakin da kuma matakin rashin adalci a cewar wato fadar sa inda aka dau wannan mataki na kara haraji ma kayayyakin da suke fitowa daga Canada
Labaran duniya kenan aka ji daga sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Kuma da zan faro da hotannin mu namu ne daga jihar Niger, Nigeria. Inda wasu ƴaƴan jam'iyyar babban wato babban jam'iyyar adawa ta PDP kenan suka bayyana alhinin su ga daure tsohon gwamnatin jihar Babangida Aliyu da kwamishinan sa na muhalli Umar Nasko. Ga Mustafa Nasiru ba tsarihi da karin bayani.
Wata kotu a jihar Niger, Nigeria ta tura tsohon gwamnatin jihar Dr. Ma'azu Babangida Aliyu gidan yari. bisa tuhumar da ake yi mashi na karkatar da sama da naira miliyan 2,500 a lokacin da yake gwamnatin jihar. Hukumar yaki da masu bata dukiyar kasa ta EFCC ce dai ta garzaya kotun da Babangida Aliyu tare da tsohon commissioner sa na ma'aikatar muhalli Alhaji Umar Nasko. Bisa zargin su da yin sama da fadi da wadancan makudan kudade mallakar gwamnatin jihar Niger a lokacin da suke rike da madafin ikon jihar daga shekara ta 2007 zuwa shekara ta 2015. Alkalin kotun mai shari'a Aliyu Mai Yaki ya amince da bukatar lauyan hukumar ta EFCC na ci gaba da adana tsohon gwamna Babangida Aliyu tare da Umar Nasko domin ci gaba da gudanar da bincike akan laifin da ake zargin su da aikatawa na yin almundana ta dukiyar gwamnati. To amma lauyan da ke kari Alhaji Umar Nasko, barista Mamman Osman, ya ce ba su ji dadin kin ba da belin ba.
Kuma da gaskiya kam ai da an ba mu beli, da ya an ba mutum na beli, to mun ba shi ne governor ba, shi dai commissioner, aikin commissioner ne.
An dai share kimanin sa'o'i 8 ana tafka turanci a tsakanin lauyoyi game da neman belin tsohon gwamna Babangida Aliyu ba tare da samun nasara ba. Lauyan da ke kare tsohon gwamna Babangida Aliyu, Oladiji Oyediji, bai ce ma manema labarai uffan ba, amma na hannun daman tsohon gwamnan kuma shugaban PDP a jihar Niger, barista Tanko Beji, ga abin da yake cewa.
Wannan abu ya sami mai gidanmu, mun yi tawakkali da Allah cewa haka Allah ya so. Allah kuma da ya kawo zai kawo mana maganin wannan abu. Muna kuma kira ga 'yan jam'iyyarmu su yi hakuri, lauyoyi na nan na aiki nan da mako daya insha Allah mai gida zai fito.
Kuna ganin kamar akwai siyasa cikin lamarin?
To a menene ake ba siyasa ake ba? Ana bi mu da kulli amma kome na da lokaci.
To yanzu me za ku ce game da zargin da ake mashi Babangida Ali?
Maganar zargi kuma ba tana kotu ba. Tun da mun aka zarge ka, sai a bari a gani yaya wanda ke zargi yaya zai tafiyar da zargin da yayi. Kuma muna nan muna kallo.
Zaman shari'ar dai na tsohon gwamna Babangida Aliyu ya dauki hankalin jama'a matuka a birnin Mina tare da jibga jami'an tsaro fiye da kima a harabar kotun. A yanzu dai mai shari'a Aliyu Mai Yaki ya saka ranar 3 ga watan Mayu mai kamawa domin ci gaba da sauraron shari'ar. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Nake na baki na jisa ta ka aje ta ka ce ka tuba na baki. Shin don ka tsira ciwa ma ka aje ta ko don ka kara daraja ka aje ta ko don ka sake suna ka aje ta. In dan ne ka tsira ciwa ma ka aje na. Nake to kuma kai fata in ga hama gobe kiyama inda za ka ba yasha sauki za ka yi ba. Ka ce ka litaya
kuma daga gaida Mustapha Nasiru Batsari har yau dai a Najeriya. Wasu manoma a kasar ne suke bayyana fargabansu akan irin matakai da suke ganin gwamnati za ta iya dauka a kansu sakamakon gazawarsu na biyan kudade na shirin tallafawa kananan manoma na ankobin ruwa. Wakilinmu Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya mana rahoto akan haka.
Baya ga shirin bada lamunin noma na Nirsal da ya fi mai da hankali wajen biya wa manoma kudin noman da samar da kayan aiki, wani shirin da shugaba Buhari ya kaddamar tun farkon gwamnatinsa shi ne ankobin ruwa, inda ƙananan manoma kan karɓi rance su biya bayan girbi.
That is why I have high hopes. That is why I have high hopes about the prospects of the CDN's Nkabarowas program.
Shugaba Buhari ya nuna kwarin gwiwa wannan shiri zai tallafa manoma, kuma ya lura arziki na nan jibgiya noma karkara da hakan zai fitar da Najeriya daga kuncin tattalin arziki. Zuwa yanzu dai wasu daga manoma da suka gaza biyan lamunin na fuskantar zulumin tuhuma ta hanyar jami'an tsaro. Dan kasuwa Adamu Buniyadi ya ce tun farkon shirin na da kyau, amma ya juye zama kalubale ga manoma.
Duk da mun yi masifar mu iya masifar lokacin kar a yadda duk abin da ya shafi su rubutu da waye da cikukun banki karka kawo shi arewa. Yadda ake yin GES program din nan shine daidai da arewa, taki a kofar gidanka amma na agro dealer ne. In ka karbi alert text message daga Abuja wayarka, inda ita kai register za su tura maka text da inda zaka je je karɓi kayan ka biya kashi kaza. Ana redeeming ɗinka kuma suna nan a computer room, online ne ba offline ba, kuma ba bashi ba, tallafi ne. Nasiru, in an kuboro aka ci gaba da yi a Najeriya duk inda kai shekara uku sai ka sai shinkafa 40,000. In GES program kuma ake a Najeriya duk inda kai shekara uku sai ka sai shinkafa 3,000.
Shirye-shiryen da yana ƙarƙashin babban bankin Najeriya ne da kan tura kuɗi zuwa jam'iyyun gama kai. Jihar Kebbi na nan da duk wani shirin noma don ribar da shinkafa ta jawo.
Sunana Murtala Musa Habib daga Kebbi SSA on student and NYSC matters. Ba ka sanji ba, mutumin Kebbi zai gaya ma cewa an ba taɓa samun wuta ba sai gwamnatin nan, sai ya kwana uku ba dauke wuta ba.
Mutula ba ka ganin o lokacin ka wani maganganun siyasa kake?
Ba maganan siyasa ba ne, shi yasa nace ma ka je ka gani. Ai ba maganan siyasa a cikin nan, ka je ka gani ne da idonka. Ai gani ya koriji, shi maganan gani ya koriji. Mun je an yi ranar da aka yi launching littafin Abdullahi Gundu. Kasan Najeriya ba a taɓa abin da aka yi a Kebbi ba. Mutum 40,000 da suka samu suka yi sana'a aka samu cikin wata hudu aka samu riba akalla ta miliyan ɗaya. Kai bari in gaya baya ma, idan ka ƙara interview da ni ina son ka kira ta mahajjata a Kebbi ka ji kashi 80 waɗanda suka biya kujerar hajji suwa yi manoman shinkafa ne.
Saboda haka bana idan aka ga manoman shinkafa da yawa a ɗakin kabu ba.
Kai mamaki, ai za su je addu'a suna ma Allah hamdalah.
Samun salama a arewa maso gabas ya sanya manoma a yankin fatar samun duk tallafin da ya dace don samun ribar noma da hakan zai sanya tabbatar karin maganar nan da ke cewa bawan damuna baturen rani. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja. Najeriya.
Mai zaɗan lazima da girma to ya daina fake da noma. Nemi farkon ya da garma faɗa da jikai ta girma kai gona ba mara yawa ba. Mai bida ya
to madalla a gaida Nasiru Adam Alkaya. Waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. To yanzu kuma karfe 1:16 kenan a nan Washington DC na safe. Kafin mu ci gaba ga wannan sako.
Ya Allah na roƙa, Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka son ka baiwa. Ko da ba ta tambaya ni ke da.
Likita ya auna ta ya ce lalata akai da ita wannan ɗa. To ni yanzu gidan nan mu biyu wane ne zai mata haka in ba shi ba?
Ni yanzu babu wani dalilin da zan ce an yana ba. Ina dai neman kotu ta yi mani afuwa. Na yi lalata da ita. Yau wata bakwai na yadda na yi lalata da ita.
A cikin shekara da ya ta wuce a nan Katsina mun yi rekodin ɗin case na fiyade sun fi 100 waɗansu in kaji kaman kai kwalla.
Ku kasance da shirin domin iyali wannan Alhamis karfe 6 na safe agogon Najeriya da Niger karfe 5 agogon Ghana.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya.
To madalla sai a ci gaba da yin dako ga wannan shiri. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba da demokradiya a yau.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka da ma saduwa da ku a cikin shirin demokradiya a yau. Wannan ni Ladan Ibrahim Ayo zan ci gaba da gabatarwa har sai mai shirin Sahabu Imam Aliyu ya dawo daga aikin da ya tafi Najeriya. Yau shirin kuma zai nazari ne akan abin da ya faru a nan Amurka a jihar Alabama, inda gwamnan jihar Richard Bentley ya sauka da kan karagar mulki. Kuma kafin ku ji abin da ya sa sauka, ga abin da gwamnan ke cewa.
I have decided it is time for me to step down as Alabama's governor. I'm leaving this office that I have held, that I have respected, that I've loved for 7 years.
Yau zan bar wannan office ba dan ina so ba, sai dan ya zama dole. Office ne da na riƙe kuma nake matuƙar mutuntawa. Muna riƙe shi har na tsawon shekaru 7. Na bar aikin wannan office domin a samu damar mayar da hankali akan ayyukan office, akan abubuwa masu muhimmanci da za su amfani jihar. Ina matuƙar ƙaunar mutanen wannan jiha. Amma na san cewa akwai wani abu da ke da muhimmanci wanda ya fi mukamin siyasa. Don haka na tattauna da wadda za ta karɓe ni, wato Kiyi Ibe, akan yadda zan miƙa mata mulki cikin ruwan sanyi ba tare da wata matsala ba. Har kullum ina cike da farin ciki da godiya da damar da mutanen jihar nan suka bani ta zama gwamna.
Dalilin saukarsa ko ya biyo bayan kama bayanan tattaunawarsa da wata ma'aikaciyar ofishinsa ne, bayanan waɗanda suke da nasaba da batun soyayya. Wanda a bisa tsarin aiki da karanci irin na girman mukamin gwamna a nan Amurka bai kamata a ji gwamna irin waɗannan kalamai na soyayya da wata ma'aikaciya ba. Karkarada karkaraga wannan ne yasa aka baiwa gwamnan zaɓi na ko dai ya sauka ko kuma a tsige shi, wanda shi da kansa ya amince ya sauka. To wai don gwamna ya ce wata ma'aikaciyarsa yana sonta, yana fatan ya ga cewa yau gashi suna tare da dai sauran maganganu na soyayya, shine za a baka zaɓin sauka ko kuma a tsige ka? to wai wannan a Najeriya batun tsigewa ma ya taso ko marabus domin ko ko ba komai dokar kasa bata ba damar abinciti gwamnati dake kan karagar mulki ba balle ma har a ce sauka domin zabin kansa anya wannan kariyar da ake ba gwamnati a Najeriya yana tasiri ko ko akasi ake samu shin dokar ta mara wa aikata ayyuka a sha baya ne ko ko tana taimako ne domin gudanar da ayyuka shin akwai illa idan gwamnati ya laifi a sauke shi a hukunta shi kamar yadda muka gani a jihar Alabama da kenan Amurka ana tattauna Dr. Tukur Abdulkadir na Jami'ar Kaduna akan wannan batu na kuma fara tambayan sa ne inda hankalin sa ya karkata game da wannan abin da ya faru da gwamnatin jihar Alabama
a siyasance yana nuna yadda duk da kokari da aka yi shekaru aro-aro a watsa da tasirin da'a da kuma muhimmancin misali addini da sauransu har yau akwai mutunta aiki da sanin darajar kai a tsarin gudanar da sha'anin mulki a kasashe da dama musamman kasashe irin na gabashin yammacin Turai da irin arewacin Amurka duk da irin kalubalen da ke tattare da kowane irin tsari to amma gaskiya wajen mutunta kai da tsara da'ar aiki to har yanzu gaskiya sun yi tintin kuma sauran yankuna na duniya a wajen ci gaban siyasa kuma wannan kaga hannunka mai sanda ne ga masu ikirari masu kullun suna magana cewa su suna da bin tsari ne irin na demokradiya kuma tsari ne musamman koda ma kasar Amurka to kaga wannan zai nuna musu cewa duk da irin ci gaban da misali rayuwa wanda ba su da nasaba da addini a rayuwar Turawa da arewacin Amurka amma har yau har gobe da'a da sanin ya kamata a wajen gudanar da aiki da wajen amana da wajen gudanar da sha'anin al'umma to har yau har gobe yana nan kuma dama abin da ake bukata kenan dan muddin kowane ne komai ikirarin addini a baki komai ikirarin al'ada ko surutun ana kare ta ko ana tunkaho da ita ko da shi to gaskiya muddin ta wajen sha'an gudanar da tsarin rayuwa gudanar da mulki da rikon amana na jama'a ko ta hanyar siyasa ne ko ta hanyar tattalin arziki ko ta hanya ne na wasanni to muddin aka ce babu da'a a ciki to bani za a samu nasara
eh amma data baka jin cewa wannan hukunci da aka dauka kan wannan gwamnati kamar a ce ya so ya tsanani ganin cewa kalamai ne ba fa bai farga aiwatar ba ba su ma hadu garin da garin suka yi wannan magana ba sannan kuma kasa ce a nan Amurka da take ikrarin wayewa da yancin da cikakken yancin walwala na dan adam
eh wato duk da cewa misali ka iya cewa to ai furci ne yayi to amma da ya samu damar aikata abin da zai aikata kuma tunda nake ganin wannan tsari ne na tauna tsakuwa domin ayata ta ji tsoro idan ya zamanto babu hanyoyin tsawatarwa babu hanyoyin ladabtarwa ma masu jan akalar mulki masu jan akalar mutane ta hanyar mulki da gudanar da sha'anin rayuwa ya zamanto kawai kana da dama ne naka aikata laifi yanzu mu a kasashe irin namu musamman kasar Najeriya ai kaga har akwai wani kariya a wanda misali ake da shi ma shugaban kasa da gwamnati da mataimakin sa da gwamnati da sauransu
to dakta kana ganin dokar kariyar nan anya ba tana kara marawa rashin da'a baya bane
ai tsarin da muke gudanarwa a nan tsari ne da kullun yana wa duk wani yunkurin tabbatar da amana da kamanta gaskiya wajen shugabanci karin tsaye da kuma kafar angulu kuma babban abin da ke manuniya shine musallan wannan kariya da suke da shi ya za a yi a cika ai komin laifin da gwamnati ya aikata ko komin laifin da shugaban kasa ya aikata amma ba za a yi hukunta shi ba in ba majalisar tarayya ce kuma majalisar dokoki su a bisa ratin kan suka ga damun hukunta shi ba kuma dalili ni shine yasa muke ci gaba da halin da muka samu kanmu ne saboda kaga wannan yana nuna cewa gurbatattu babban mutane waɗanda suka maida dukiyar ƙasa ta zama ganima waɗanda ba su san da'a a wajen gudanar da sha'anin shugabanci ba da kuma da'a ta kama kai a inda yake ake buƙatar kama kai to a yau fashin da muke tunkawo da su waɗanda kuma in mutun ya kalla mu da muke ikirarin addini kaga su tuntuni suka dawo daga rakiyar barin addini misali ya taka rawa a rayuwar su bamu ce kuma shine wai abin da ya kamata ba amma dai kaga su kaga ai ba a magana tsarin gudanarwa ta hanyar addinin Kirista ko Yahudanci amma kaga ba su yadda da kasa kai amfani da damar da take karkashin ka ba ta tsarin mulki ko ta wajen gudanarwa ko ta shugabanci kai amfani da shi kai ko ka yada fasadi kai abinda ka ga dama ballantana kuma kai ga sata dukiya ko kuma azurta ƴan uwa ko su kai ko dangi kaga babu saboda ka da za a daga cikin din za su yi karatun tana su ko za mu yi karatun tana su tunda kasashen namu ne to da akwai abuwa da dama darussa da dama da zamu iya koya daga waɗannan tunda mu a nan ba abin mamaki bane ba mace da nuna maka katin minista ko katin sanata ko katin dan majalisar tarayya ba abinda za a yi mai ba abinda za a yi mata abin matin kawo ne har ma sai a nemi alfarma ta hanyar haka din kai ma da ba kai misali saboda kaga wannan manuniya ne ga irin gurbacewar tsari a irin kasashe irin namu musamman wannan kasa ta mu ta Najeriya
to zakka kenan wani lokaci can baya ɗan Najeriya sun yi ta kiraye-kiraye cewa a cire wannan shinge a cire wannan doka da yake ba waɗannan shugabanni kariya ina hankalin kai karkata game da wannan kiran
ani tun tuni da mani ina goyen bayar a cire wannan kariya saboda wannan rashin cire wannan kariyar ne shugabanni ne akwai lokacin da wani tsohon minista na tarayya da Sir Ali Modu bai taba kiran gwamnoni yana kiran su emperor governors kamar gwamna ne amma sarkin sarakuna ne saboda tsananin iko da suke da shi shi yasa ma ake kiran tsarin mulkin wasu ke kiran shugaba mai cikakken iko tsari ne da kawai ya daurewa dama ya bada dama ma shugaba ko gwamna ko shugaban kasa yake karan shi ba babbaka yi abin da ya ga dama domin me ya san ko me zai faru shekaru hudun nan sai yayi su ko shekaru takwas sannan ne za a fara tunanin ma gufana da shi gaban kotu in har za a iya yau kana jin irin tabargaza muna ganin tabargazan da waɗanda aka zaba a baya da kuma waɗanda suke murdiya a baya da kuma waɗanda su kan suke mulki yanzu suke yin abin da suka ga dama da dama akwai su waɗanda wasu ba su karatun kana su ba saboda haka wannan gaskiya kamata yayi a cire wannan tsari na wannan kariya da ake ba mu gwamnati da shugaban kasa ya kamata a cire domin shi ne zai kara ta da ainihin tsimin mutane wajen tunkarar ainihin waɗannan matsaloli musamman harka ta amfani da dama ta shugabanci domin biyan bukatun kai ko ta hanyar satin dukiyar mutane ko ta hanyar wata cimma wata manufa ko da kam irin al'amari ne da yake da nasaba da kama abin da wannan gwamna ya yi
to amma dakta yawancin lokaci abinda dokan kasa ta ce ko kuma take cewa na wannan kariya shine zai dauke musu hankali daga ayyukan da suke gudanarwa ba ka jin cewa wannan wani dalili ne
idan misali a jamhuriya ta biyu gwamnoni sun faɗi wannan zamu iya cewa gaskiya haka ne saboda misali kaga kamar mu a nan jihar Kaduna a lokacin mulkin Alhaji Balarabe Musa dan watanni kusan shekara biyu kasa da shekara biyu da yayi kusan ya gina masana'antu sun kai kusan 10 a kowane yanki na jihar Kaduna wanda suke da albarkacin citta an masu masana'anta irin wannan masu noman auduga masu tumatir ba inda ba a yi ma wannan ba misali gwamnatin Marigayi Alhaji Muhammadu Abubakar na sani muna yara muna ganin muna karanta irin har lamba suka kungiyoyi na duniya kamar su UNESCO suka ba mu gwamnatin jihar Kano wajen raya ilimin manya da kuma irin yadda suka zaburar da tsarin cigaban aikin gona na sani shi lokacin jamhuriya ta biyu taki yadda ka san gishiri haka yake alha ga mutane so idan shugabanci na baya wanda yake nagari ne wanda kuma ya tunkari matsalolin al'umma da kuma kokarin tabbatar da cewa an karewa jama'a haƙoƙinsu kuma an masu hidima in a baya sun faɗi wannan zamu ce eh haka ne amma dai tun daga shugabanci irin wanda muka gani daga shekara ta 1999 zuwa shekara wajen 16 da aka yi wannan tabargaza da wannan ta'addanci da sunan mulki to gaskiya babu abinda zai sa babu bukatuwar kare irin waɗannan azzaluman shugabanni babu bukatuwar kare waɗanda suke mai da dukiya kana ganin akwai gwamnonin da ake tuhumar su da su da ƴaƴansu saboda kamar yanda muke magana dazu gwamna sarkin sarakuna ne kawai a jihar sa ya fi ƙarfin kowa shugaban kasa ma zai iya ja da shi duk takama dai sai bayan zabe ne za a kila za a iya ganin bayan shi in za a iya saboda haka dole ne kawai dama ce suka yi amfani da ita kuma suka yi ta yi
masare yannan kuma shirin zai ɗiga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin Dr. Tukur Abdulkadir na jami'ar jihar Kaduna da abokin aiki na Ibrahim Jarmai sai Julie Gresham wanda daidaita sautin shirin ni Ladan Ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah
ta yanzu kuma ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice
takaice da alamar tsohon mai baiwa kasar Amurka shawara kan tsaro a gwamnatin Donald Trump ya saba ma dokar kasa saboda rashin yin cikakken bayani kan biyan sa kuɗi da wasu kasashen waje suka yi tashar talabijin din da ta fi girma a Afghanistan ta bayyana cewa harin da aka kai ranar Juma'ar da ta gabata yayi sanadin mutuwar mutane ko sojoji 250 sannan ta zargi gwamnati da kokarin yin rufa-rufa jiragen yakin Turkiya jiya talata sun auna mayakan kungiyar ma'aikata ta kurdawa ta PKK wacce aka haramta jiya talata shugaba Donald Trump da sakataren kasuwanci Wilbur Ross sun ce ba su tsoron yin fito na fito da kasar Canada ta fuskar kasuwanci bayan da Amurka ta dau matakin ladabtarwa kan cinikin katako da madara sun jibga mana kayansu a nan Amurka a cewar Trump wanda ya kara da cewa mutane sun kasa gane cewa Canada ta jima tana kwarar Amurka sun yi shekara da shekaru suna mana wayo kuma sun yaudari 'yan siyasa mu
da wannan kuma ne muka kawo karshen shirye-shiryen mu na wannan lokaci sai an jima da hantsi karfe 8 agogon Najeriya da Niger 7 agogon Ghana za ku ji mu dauke da wasu wato shirye-shiryen namu amma kafin mu yi sallama da ku muna tayi Hassan Inuwa Jibrin da Halima Shuaibu Lili wanda za a daura auren su 29 ga wannan wata a masallacin Sultan Bello dake unguwar Sarki Kaduna to sai kuma wato ta'aziyya da muke miƙawa zuwa ga Abbas Caesar na rasuwan ƴar uwansa da tara su jiya za a yi jana'iza yau da safe wato karfe 10 a Babu Station a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa na muryar Amurka Baba ya kuma kirki sallama da ku a huta lafiya.